kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu masu kallon gidan talbijin duniya ga mu nan tare da kodiyar dan Allah ta'ala madaukakin sarki gagar misali wanda yake misali mai cikakken iko Allah kadirin ala kulli shay'in Allah ya ga dama mun iso a wannan zauri dan gabatar da wannan shiri na barka da asuba shirin da muka sama taken siyasun duniya shiri ne na barka da asuba wanda yake rikidewa ya zo da wani abinda aka ce masa maudu'i ko tam kamar yadda kuke kira da halishan faransanci ko kuma wani ba'asi mu zo mu dora a cikin wannan shiri na barka da asuba na kumshe da abubuwa sabanni fadakarwa da tunasarwa da jan hankali sannan tare da nuna muku wasu rahotanni har da damar bada waya wani lokaci a wannan fili to Allah ta'ala ya yarda muna nan yau a ci gaban shirin mu kamar yadda muka saba da malamin da muke gayyatuwa Hausar namu lissafin kalanda ta Islam yau muna ranar 28 ga watan Sha'awal hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1443 wanda yayi daidai da 29 ga watan Mayu maladiya aihuwar Annabi Isa alaihi salatu wassalam 2022 masu kallon mu idan ka kalli television ɗinka kaga an rubuta siyasun duniya kaga ashe ba magana ce ta siyasa ta ƙasa ɗaya ba ko ƙasa biyu ko uku ko hudu a siyasun duniya saboda duniyar gaba ɗaya tana tafiya ne a cikin wata siyasa wanda aka yi tamkar dai wani dan gulumbu wanda aka zuba ruwa da wani gari sannan da wata muciya ana tukawa shine siyasun duniya idan ka bada hankalinka akan sauraron mu a kowane lokaci zaka fahimci wani abu daga bangaren siyasar duniya yadda duniya ake juya ta yadda aka ga dama a cikin wani tsari na kuma mutane ba tsari na Allah ba masu kalmu da sauraron mu bari mu isar da gaisuwar mu ga malamai magada annabawa malamai hitila ta duniya muna baran addu'an zaman lafiya kwanciyar hankali arziki da wadata a kasan mu da kasashen musulmi Allah ka tsare mu ka tsare imaninmu ka taimake mu daraja annabi da alqur'ani daga nan sai mu gaida sarakuna iyaye na kasa masu martaba muna gaishe da ku a cikin wannan shiri na barka da asuba mai taken siyasun duniya sannan a cikin wannan shiri muna isar da sakon mu sako na musamman zuwa ga riku hukumomi na kasa tun daga shugaban kasa har shi da kansa shugaban gwamnati prime minister har zuwa ga dukkan daraktoci na kasa dukan kuma na shimfida muku wannan gaisuwa musamman manajan director na kamfanin wutar lantarki muna gaishe da kai director haka zalika muna gaida manajan director na kamfanin gidan ruwa dukan kuma ne muku fatan alheri sannan daga nan zamu isa da gaisuwar mu ga jami'an tsaro tun daga sojawa har wanda aka ce masa vigil indai walakila ko da shi vigil ba soja bane amma dai muna gaishe da ku saboda kowa da irin nasa aiki jami'ai na kasa inda suke tsaro kowane lokaci dukiyar kasa da kuma dukiyar al'umma da al'umma kuma da yadda suke tafiyar da aikin su sannan sai gaisuwa ta musamman zuwa ga matasa maza da mata ne matasa ku ne mai yan gobe ku yi kokari ku yi dogon karatun nan kuma kar ka zo dai shikenan ka zuba karatu kai zamme sannan ba tare da binciken sanin menene duniya ba me duniya wata waina ake toyawa ya ake nika garin da wani ruwa ake hadawa ya kuma ake suya da wani irin mai ne wanda tandra ce ake toya wannan waina in dai baka san haka ba to kana da ilimin amma dai kamar honho kamar yadda nishi ka fada wata rana a cikin wani karatunka na saurare shi to shikenan sannan sai mu koma kuma inda muke isa da gaisuwar mu ga dattijawa maza da mata su ma muna jinjina musu muna musu fatan alheri sai abokan aikin mu da suke nan za ku akwai Abubakar Kacalla da kuma shi Romax da Abdulkarim Bube wanda suke tare da mu anan sai kuma dalibai da suke cikin makarantu daban-daban
haka
duna nan suna neman ilimi kuma sun ce su ne ba ma su suka ce ba mayan gobe ne
dole na
amma an ba ku samu fa ilimin yadda za ku tafi a ku zama mayan gobe to za a zama gidan jiya
sun zanna ma maki hi canyika
sai a barbada yaji
ba ka san ciwon kanka maki ga canyika
sai a barbada yaji
warai ku
kai jama'a abu ya ga su sai dai canyewa
shikenan
dan haka mu dai abin da muke so nan mu fada in kuka dauka da malam Dani da kuma ire-iren mu muna son mutane su tashi daga barci ne kan mu za kullum muna barci kullum muna kwana ba muna nufi yanzu kana can kwana ba a'a kar magana ne masu kallon mu da sauraron mu mu tashi daga barci dan fa tafiyar nan yanzu sai da ilimi sai da sanin ina za ka koko daga ina kake ina za ka ina ya kamata ka yadda zango me kake so ka kai gare sa amma idan ka tsaya a kowane lokaci bare in jingine nan wata rana da gwabci wallahi faɗo ka kai mana
wani lokacin tun ma baka jingina baka ka kai kasa don baka jingina wurin kwarewa ya lahashi
haka ne ba zai yake
a kare ku in ka jingina wani wuri kana son tsammanin wurin jingina na sai ka ba da karenka ashe babu makomi pap
sai ka faɗo
tun ma baka jingina ba
kaga ko da mutun ya faɗo shikenan a lalace ya yi rugurugu masu kalmar sauraron muna godiya ga mu tare da imam na masallacin Imam Malik Abdul Malik wanda muke karantawa tare da shi a cikin tattaunawar mu wanda muka sama mai suna siyasar duniya amma bari mu tana ma mutane kasu manta ba wannan ne karo na farko
wannan shi na goma
wannan shine na goma yau karo na goma muke magana akan siyasar duniya a sheda walqila shi Imam Abdul Malik bai fahimci menene siyasar duniya ba bai karanci kuma sannan siyasar duniyar ba sannan bai karanci waɗanda suke da kokari da gwagwarmaya da waɗanda suke da illa da ciki da zalunci walqila da mu kai kashi goma ba a yau da tun tunan
ko guda ba a yi
da cikin guda sai mu kure kama
sai
a kure ka sai a kure ka
gaskiya
kaga baka da abun fadi
gaskiya
to amma kullum muka zo abin sai karuwa yake karuwa da yake kullum kana samun sabo fahimta abinda aka fadi baya ga sabo ya tawo
gaskiya
da haka muna godewa kuma ƴan uwa suna aiko sakonni daga nan ƙasa da ƙasashen duniya daban-daban inda ake kallon mu suna jin daɗin yadda ake gabatar da wannan
alhamdulillahi alhamdulillahi
don haka ga kowane fanni fa duk inda kalle ka za a ji daɗin wannan abin saboda sai dai walƙilin shi ka san mutum wanda bai san gaskiya
ka san wani ya jahilci abinda an ka haɗe cewa amfanin al'umma ne
to
wani kuma tana yiwuwa an taɓo maciyar shi
bai son
a warware
a yi ma mutane dalla-dalla
wani kuma tana yiwuwa bai shiri da gidan tele duniya ko ko Alhaji Garambe
ko kuma ni ko kai
ko ni mai gabatar da wannan kuma ɗabi'a ce ta rayuwa ko ba haka ba wanda kuma ko annabawa suna da maƙiya Allah ya subhanahu wataala ya ce wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan shayatin al-insi wal jin babu annabin da Allah ya turo wanda bai da maƙiya to annabawa sun fi kowa daraja sun fi kowa ilimi sun fi kowa sanin ya kamata sun fi kowa komi a duniya amma kaga suna da maƙiya ana zagin su har bayan ma sun mutu ga maƙiyin su nan to dan haka wannan ba wani abin mamaki bane kuma wannan wani in Allah sai ya gane daga baya zai dawo ya ce yayi kuskure ko ba haka ba eh rayuwa ce haka ta gada ba yadda zaka yi
amma algatu mallai ina ganin kaman ina jin ɗan iya magana sun ce wai daga kin gaskiya sai fata
yau kwarai ko shi kenan
mutane ku da a tsaya akan gaskiya wallahi da an ci
ba a duniya da lahira
ha
duniya da lahira ya an tsaya ma gaskiya ai menene yasa muke wahalar duniyar nan tun azan duniya abin da yasa aka samu matsala rashin tsaya ma gaskiya
shi kana ganin ta
shine sanadiyar duk wahalar duniya
ka kiya kai mursisi
ana bato alaji rashin tsaya ma gaskiya duk shine ke kai mutane cikin bala'i ga wanda ya cancanta a bashi wuri an hana mishi an ba wanda ba a bashi ba saboda wasu dalilai na duniya ya bada kuɗi ne a shi saboda ya haito daga jaha kazali ko ko saboda shi na magana da yare kazali ko ko shi dan kabila kazali ko shi dan party kazali to duk lokacin da za a dora wanda bai iya ba ga aiki halaka ta taho ai sanadiyar rashin cin Afirka ta cigaba kenan wani malami yake cewa duk kasar da ta dukufa akan abinda ake kira rashawa da bada matsayi akan rashawa wannan kasar ta ruguje domin yace likitanku an gane ku duk da cewa mun manta ba mu gaida likitoci ba masu kula da marasa lafiya masu kugi
sosai
da kuma iyaye na ƙasa daga cikin su akwai malaman makaranta malaman addini da kuma malamai masu karantarwa don duk wanda kaga ya zan wani abu ta fuskar malami ya fito
kwarai
an ce prime minister kasar Almanya wanda Angela Merkel take cewa a bada albashi ko a ƙara albashin malamai masu karantarwa sai aka yi mata ta za a yi a ce salarin su zai girma ya zama tuya fi na kowa koko yana da cin manyan salari ko salari ta ce to sai kasan sun can turai ba har ka rigima ta ba ko kulli
kuma ba don ka faɗi magana ba ne shikenan sai a dahe ka a kokwaya
ta ce to a to
a tattamna
ta ce cikinku gaba ɗaya duk ma'aikatan ƙasa a haɗa wanda bai biyo ta ƙarƙashin malami ba
shiru
ka mini dole
ha mutum
a sai kwana
sai aka mi ƙauya
sai kwana to in dokta wanda ya samu aikin likita da rashawa ne ya samu ba karatu ya yi ba sai ya kashe mutane amma malamin malamin makaranta in dai
yayi wata iri aka yi wata iri
da kuɗi da an ka kawo
shi ko an kai shi ne bai iya ba
madalla kaga ilimin ƙasa ya rugushi
fa wasu zaman na da na
ginolin ƙasa da aka bada rashawa sun rugushi duk abinda za a yi na ƙasa inda jami'in tsaro an kawo shi saboda bai cancanta ba babu tsaro ga ƙasa mu daga kashe kanmu da kanmu ba wani abu da zai tafiya a ƙasa in dai ta fuskar wannan hanyar ce za a tafiya Allah ya mu na mai kyau
alaga ta mallan ka kawo magana makaranta wasu shekaru na taba ganin wata da yito na ne wannan ba wai tatsiniya ba ce malamin makaranta ce amma na hita iyar da za a rubuta
ai dole
ita fata ita da in ta je can abinda za ta yi musu wata tatsiniya ko wani abu ko wani kauye ne fa amma maganan a rubuta ko a karanta wannan ba labari bane
bai yi ai abin jami'in tsaro bai iya halbabin diga da kyau ba gashi na an kawo shi bai iya turanci ba bai rubuta sunan ne da kyau ba ina tsaro shi
Allah
ya Allah ya kyauta.
Algata mallam bari mu shiga a cikin shirin kai tsaye akwai wani da aka ce ma dan kulodo yana aiki ne a can Tel TV
ko ce
wannan ne da duk kusan guda
ne
dan jarida ne
haka
shi ma irin masu irin fasarorin nan ne to ya aiko
muna
sako
ga shi ne muna amsawa
muna gishi
duka da kwali da suka turo sako a lokacin karatu ko ba lokacin karatu ba duka muna musu fata alkhairi kuma muna kana da faɗa cewa ana turo sako kokka saboda suna da yawa
gaskiya
ba za a samu jero sunayen mutane
gaskiya to alaga ta mallam bar mu shi a cikin ba'asin gaba daya tunda yau na goma muke yau mun tashi za mu tashi a goma
na'am
yawa tunda mun yi tara sun shiga kuma sun tafi yanzu ga na goma da yadda kuma yi
insha Allah
muna tattaunawa ne akan siyasun duniya yadda ake dama dawo da hura ta duniya yadda ake shanta kuma yadda ake samu wasu su rayu wasu kuma su lalace
to
alaga ta mallam ba asin mu na goma
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أمو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ينقوى ما سكن لهم رسول رمو من مكفات الخير نتكن كساد وجن كساد دكانكو ayau Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu iko cikin ganin damarsa da falalarsa ya bamu iko muka zo domin ci gaba da wannan karatu da muka saba gabatarwa ko darasi to ayau zamu ci gaba da nau'uka na siyasa a satin da gabata in kuna bibiye da mu mun zo kan wani wasu nau'uka na siyasa da Fir'auna ya aza wato tsarin sa shine a matsayin gwamnati a wannan lokaci tunda sarki ne a bashi ne jagora to akwai wasu siyasoshi da ya fada waɗanda kuma ya koyi aikata amma alqur'ani ya yi mana bayanin su shi yasa muke kokarin mu kawo su dai bayan daya gurgurdan abin da hali ya bamu zamu bi su dai bayan daya
sai zama kuma da waɗannan siyasun da shi Fir'auna yayi idan muka duba a cikin fasarorin da kai sai aka dauka a siyasun duniya sun yi amfani da wasu abubuwan da yake yi kuma suna
tabbata cikin ana ci gaba da aikata su kuma ba a da niyyar bari ba bal ma ba a da niyyar bari kuma ba wai turawa suka kawo su ba waɗannan su din kamar cira su ne suka yi shi yasa muke komawa baya to Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul qasas yace inna fir'auna ala fil ard fir'auna yayi girman kai an gane ko ya nuna cika da tumbatsa an gane ko fil ardi a bisa doron kasa malamai su ce an ka fil ardi a bisa doron kasa na ana nufin wani yanki na kasa don fir'auna ba mulkin duniya yake ba wancan sati mun
kawo
sannan kuma fil ardi fir'auna bai iya hawa sama yaje yayi abin da ya gada ma bakin iskancin shi nan na da bisa doron kasa waja'ala ahlaha shi'an ya mai da mutanen kasa shi'an mun kace bangare bangare jama'a jama'a kabilu kabilu yanki yanki nahiya nahiya akwai wadanda yake so ya kusantar da su akwai kabilun da baya so irin bani isra'ila kenan wannan siyasa wadda ake kira diviser pour régner ko diviser pour mieux régner divide and rule wanda mun kawo shi ba yau da aka fara ta ba ga irin yadda ake yi shi to sannan karkasa kabilu da kaskantar da su ashe Fir'auna yayi aiki da wannan na'am in muka duba a wannan zamanin namu da muke ciki wanda bai jima da wucewa ba Hitler yayi amfani da wannan siyasa ta nuna akwai waɗanda an da kima da daraja sai ya kasa duniya kashi 63 akwai wani littafi al-thaqafa al-islamiyya na Dr. Al-Ashqar mai so Umar Al-Ashqar zai duba cikin shi yace duniya ya kasa ta kashi 63 waɗanda suka fi kowa kima da daraja rasta shi shi Hitler sun fi kowa daraja duk duniya
shi Hitler
Hitler kenan to sannan ya jero na biyu da na uku da na hudu har ya kawo na 60 an gane ko yawa to da aka zo na 60 sai aka dora wato na 61 an gane ko su ne wato na 60 su ne larabawa an gane ko su an na 60
na 60
a tsarin Hitler na 61 bakaken mutane na 62 karnuka ko karnai na 63 yahudawa kafin
ka kai kasa duniya
eh kware ku tsare Hitler da yadda ya kasa duniya shi ya an kenan Fir'auna yayi Hitler yayi kasashen turawa kana gani suna amfani da wannan siyasa kaga in ka duba a kasar Africa du Sud ko South Africa kaga sun kirkiro apartheid bakin mutum bai da kima har ana cewa shago kare da bakin mutum ba sa shiga a America kwanakin baya kaga wannan siyasar sun yi ta ko shekarun baya duk da yake har yanzu ba ta bace ba amma kana ganin tana tasowa a kashe bakin mutum ba ai komai ba ko a shago a duna banda bakin mutum da kare ko motocin su da kaga baki bai ya shiga sai dai abin nan koko in ya shiga in fari ya shigo sai dai ya bashi wuri in babu wuri da abin da ya kama da haka duk da yake suna ganin sun ci gaba a duniya ga musulunci fiye da shekara tun abin nan safkar alqur'ani musulunci na nuna babu bambanci ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu ga majalisar dinkin duniya tana nuna wannan bambancin shi'a an ta bambanta akwai kasashe biyar masu droit de veto sauran kuma su ga sauran sun zamanto yan rabbana ka wadata mu ba su rabin cewa a duniya duk shi'a an ne
biyar kawai
biyar ne da droit de veto America Ingila Russia China Faransa shikenan sauran kuma ba su
wannan dan kallo ne
shi'a an rarraba ko dangana bayan America dangana bayan Russia wannan
sai dai ka wani ayyari
shi'a an sun rarraba ku ina fata ana fahimta ta kuma wannan ita siyasa wanda suka bi a duniya suka tarwatsa duniya kuma shi yasa turawa ga su yan kadan zaka iske kasa guda tana mulkar kasashe masu yawa
kuma yan kadan ne
in ka kirga wannan shi nake so mu fahimta kaga Africa sun zo su rarraba ta ga tanan ta Faransa da Africa ta Ingila da Africa ta gidanwa sun diba America ta dibi Liberia gashi nan dai
kuma in ka diba kasar guda sai kaga kusan 10 suna karkashin
ta shi ake kofi da 10
ai kuma sannan su in ka tattara su ba su kai wata kwadin kasa ba ta Africa
mun ka ce Ingila suna alfahari da cewa kasa rana ba ta taba fitowa ba ta fadi sai karkashin su domin China da ta zama a karkashin su da irin su Pakistan da India sannan kuma ga America ta zama karkashin su ga Australia ta zama karkashin su to kaga irin ta fito farkon duniya sai karshen duniya ina fata ana fahimta ta kamar wasu kabilu da ake kira Bani Tamiz su ma sun taba mulkin duniya lokacin da kuma musulmi sun kai mulki su ma sun yi mulkin duniya kafin ma a gano kasar America rana ta fadi kasa ta fadi abin nan rana ta fito ta fadi sai ga mulkin musulmi ina fata ana fahimta kamar yadda Bani Tamiz su ma suka yi zama dai daga cikin shu'ara na kasar Misra ake kira Mahmud Ghunayn yake cewa mulkin musulmi mulkun ka mulki Bani Tamiz ma gharabat alayhi shamsun wala barqun takhattahu mulkun mulki ne ka mulki Bani Tamiz kamar mulkin Bani Tamiz wasu al'ummomi ne da aka yi yace ma gharabat alayhi shamsun rana ba ta faduwa ba an gane wala barqun kuma ba a taba samun walqiya ba takhattahu da ta wuce wannan mulki ina fata ana fahimta ta
to Allah ga ta malin ka yanka ce ga su musulmi da suka yi mulki kamar kusan shekara ko 180 da wani abu ce su sun yi irin wanga
a'a ai su musulmi turawa sun shaida da kansu cewa da suka zo turai sun kawo ilimi sun kawo ci gaba bal ma ci gaban da turai take da shi a yanzu na musulmi na ai shi musulmi in ya samu jagoranci ba zalunta al'umma yake yi ba ya karantar da ita addini ya karantar da ita duniya su ko da suka zo za su yi mulki za su bautar da mutane ne su hallaka su kuma su gaida da su yi su aza musu su aza su ga hanya ta halaka yadda za a ci gaba da jagorantar su za mu zo mu yi bayanin wannan ina fata ana fahimta ta to a wannan kenan shi'an kaga sai suka je ita kanta China suka raba ta suka rarraba ta yanzu kaga suna ta kokari Taiwan jaha ce tsibiri ne da ya balle daga China amma da turawa suke son su samu mashiga kaga suna goyon bayan Taiwan balma ba su so ba China ta samu kujera a majalisar dinkin duniya suna goyon bayan China wani ice suka ba kujera amma da China ta yi karfin tattalin arziki ga tare jama'a da yawa dan tsibirin ta guda suka so su ba saboda samu shiga kuma har yanzu abin da suke so kenan kaga kwanakin nan ma shugaban kasar America yayi magana cewa idan China ta ce za ta kai ma Taiwan hari za su ba ta kariya saboda su nuna suna a ƴan uwansu su ba su kariya saboda su samu shiga a wannan yanki
sannan kuma ayin ka dauki Taiwan da su China ai duk ƴan uwan su
ne tsibiri ne na China
yanki guda ne
tsibiri ne na China haka su
amma wani daga ne
haka su kai ma Korea ta Arewa suka dace ta biyu yanzu ga Korea ta Arewa ga Korea ta Kudu saboda su ci gaba da mi su samu matsugunnin zama suka samu su kai base militaire a Japan saboda su samu matsugunnin zama Shia an kenan Afrika kuma ita ma suka tarwatsa ta saboda samu gindin zama haka suke taimaka ma duk ƴan tawaye a duniya ƴan tawayen Kurdawa dake Turkiya ƴan tawayen Kurdawa dake ƙasar Iraki ƴan tawayen Kurdawa dake ƙasar Syria ƴan tawaye na ƙasashen Afrika ƴan tawaye na ina da ƴan adawa na siyasa na duniya saboda su zama suna da abin da za su faɗa to wannan shine hanyar da suka bi waje ala ahlaha shi'an su rarraba mutane saboda su samu ƴan tsirarun da su za su yi amfani don cimma burin su a duniya ko idan suna goyon bayan dan adawa suna goyon bayan dan tawaye na gwamnatin da ba ta tare da su suna goyon bayan dan adawa
gwamnatin da ba ta tare da
su suna bayan tsibiri wanda yake yana da muhimmanci a duniya waje ala ahlaha shi'an ita ce wannan siyasa da haka dole sai mun fahimci irin wannan tsari dan saboda kawai ne sa tsammanin wani abu na wanda yau dai aka fara shi
tsohon abu
eh tsohon abu ne sun sani kuma mulkin yana ta kunci musu shi suke ta dubara kuma wadannan abubuwan duka al'ummomi din sun tashi sun san abin da suke yi za su san irin yadda za su tunkara irin wadannan
sun sai da za su musu kare kansu da yadda kuma ba za a kurkusu ba
kwarai da gaske
saboda irin wannan algata malai idan ana cewa walakila wani zai samu wata kafa daga kusan kasarka daga wata kasa dan zuwa ya cuce ka da a ce wannan
ya kawo yakin Ukraine
shi
ya kawo ya kiritren sun suka yi jaha ce daga cikin manya-manyan jahohin Rasha bayan sun yi ma Rasha sharri ta tarwace ta koma shi'an to yanzu kuma sai suna son su kawo makamman su su sata cikin NATO su kawo makamman su Rasha tana kallo bayan da kuma Vladimir Putin ya gaya mu cewa shugaban kasar wato Ukraine yayi hattara
kai yarda
ga ka muna tare ina taimaka maka in baka gas in yi komi tsohon jahan mu kuke ba mu nuna muku karfi ba kuma mun fi karfin ku kuma kai yarda a dauko manya-manyan makamai a kawo kasa ta don a yake ni yace ya shi ba ruwan shi zai yi yace to bari na gwada maka shikenan yanzu gashi nan
kasa ba yana labari
ta Union Europea kaga suna su tarwatsa Rasha har da ita da adda karfi amma Allah ya kama su saboda in mu Afrika an yi muna an zalunce mu bamu da yadda zamu yi bamu waye bamu da makamai kasashen Laraba bamu waye bamu da makamai to Rasha puissance mondiale ce duk wanda yace zai taba ta sai ya gane shi ba kowa bane
a duniya
to yanzu kaga gashi nan za su mamaye Ukraine jiya ma nake jin shi shugaban kasar Ukraine yake cewa Russia za ta kare da kasar Ukraine ya kai kasance cikin bala'i za su je su yi mata kata-kata kuma waɗanda da Union European da America yau sun kasa ba su kariya
ba naji ana cewa suna son ma wai a shiga wata tattaunawa
ba ta tattauna dawa
da shayi wani suka ga shayi ruwa ne
fada in ya hi karinka an kace ka mai da
shi su waɗanda da zana
shi ne
wasu suna sa
a tattauna da
shi wai yanzu a gyara lamarin
shi ne
a gyara lamarin
malam Bahaushe yace fada in ya hi karinka ka mai da shi
wasa
ka mai da shi wasa to ai abin da suke so kenan yanzu ai ba zai zama wasa ba dole na sai sun gane cewa ba su kadi na a duniya ba ai Vladimir Putin ya gaya musu yace kana ji ko yace Isra'ila tana kashe Palestina duniya wata ba kwandanin ta
babu
turawa sun zaka sun kashe mutane Afrika wai kwandanin su harin sun kira kore turkin bannar da sun kai a kasashen Afrika
basu yarda ba
suna America ta je ta yi yaki a Afghanistan ta je ta yi yaki a Iraki
ta yi
kawo ba haka ba ta yi yaki a Somalia ta yi yaki a Nagasaki da Hiroshima da Japan da Vietnam
yayin da abin in ka dauki to wanda suka kashe su sadam
da shi ne na Gulf na Iraki na Gulf and the
Gulf Libya
yaki na dai France ta zo ta kashe shugaban kasar Libya Muammar al-Qaddafi da sauransu gashi ana gani yace wata bakon darin su to sai su zama na ana so amma mai su kasashen su za su gane kurin su ai yayi diskur na samun yancin su ko kuma karewa da mulkin ƴan Nazi ai kaji maganar da ke faɗa akwai makiya da suka zo suke son su ma mai su kasashen su za su dandana kudin su dama in kana iskanci da zalunci sai ka kai inda ba za ka iya ba Allah ba zai barka ba sai ka kai karo da wanda ya hika iyawa
da shikenan mulki
kenan dama mace ta ta armiji ita ƴar balla ja'uta ana ta wuta sai shi rabu ita sai Allah ya gama ta dine ita miji na da mata ta Allah da annabi ma'ana mace mai bi ladabi da biyayya shikenan bai son ta shi na walakantar da ita sai Allah ya sa ya kawo daidai da shi
mai
wanda ta iya karkada kallabi ta ran ba da kwalli kuma ta sa ver ta
kuma ta rasa ya rasa
mai zai faut faire attention moi je connais mon droit
baka iya
ai sai ta kare
wuri baka iya
to Allah ya kyauta
amin
to mu ci gaba sai Allah subhanahu wataala ci waja ala ahliha shi'an sai Allah ci yuzabbihu abna'ahu fir'auna yana yanke ya'ya na bani Isra'ila mun kawo maganganu wasu sun ce saboda boka shi sun buga mishi muka ce a'a su bani Isra'ila ɗan kadan ne amma suna son su mallaki mutane kuma suna nuna cewa su sun fi kowa kuma ba su son su yi mu'amala da kowa ba a shiga addinin su ba su auratar mu mutane da ƴaƴan su sai in sun ga babban mai kuɗi ko babban mai mulki ko babban masani saboda su yi kokari su
su amfani da wannan
abin nan kuma su hana wannan mutumin yayi aiki ga al'umma ana fahimta ta to sai Allah ya yuzabbihu abna'ahum yana yanke ƴaƴan su kenan ashe kokarin hana al'umma ta ci gaba kisa na al'umma kala akwai alqatlul hissi akwai alqatlul ma'nawi alqatlul hissi shine a kashe mutum a raba shi da ransa wanda Fir'auna ya aikata sannan akwai alqatlul ma'nawi shine a bar ku da rai amma ga kunan ba ku iya yin komi a rayuwar ku a bar ku da yunwa
mataccen
mai rai a bar ku da rashin tsaro ayi kokari ku rasa yadda za ku samu abinci ku samu ilimi ingantacce a daure ku
ga talauci
sai ya zamanto ga kunan bayi to shi ake kira alqatlul ma'nawi
mutun da rai amma mutunci
yawa to anan wannan siyasa da ake tabbatarwa akwai karkashin ta abubuwa da ya kamata mu tattauna akan su shine na farko tunda an ce ana kashewa na farko mi dane hukuncin shawa domin ba a iya samun da ba a iya samun da sai akwai shawa
haka
sannan namiji je ga mace ta fuskar aure koko ta fuskar da ba ta aure ba sannan a samu dan da za a haifa abu ne biyu bayan shawa akwai daukar ciki kana ji amarka zuwa da tsara zanga-zanga ta daukar ciki da zubar da ciki menene hukuncin zubar da ciki da siyasar zubar da ciki game da duniya kuma da musulunci abu na uku idan mutane za a haife su da ƴaƴa menene tafiyar su ya take da alaka da siyasar duniya kuma menene hikima a karkashin wannan wannan dole sai mun tattauna su kafin mu ci gaba
na'am bismillah ala zati
sai mu zo zuwa ga nukta ta farko shine shawa ita shawa Allah da ya halicci dan adam ya sanya mishi shawa kuma ya tabbatar da cewa wannan shawa indai ba rashin lafiya ba sai ta yi aiki zuyina lin nasi hubbush shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al muqantarati min adh-dhahabi wal fiddati wal khayl al musawmati wal an'ami wal harf dhalika mata'ul hayati ad-dunya wallahu da huwa husnul ma'ab aya ce a cikin suratul ali imran zuyyina lin nasi allati an qawata mu mutane waye qawata allah hubbush shahawat son shawa kuma ce shawa ta minan nisa'i mata wal balina da ƴaƴa kowa na son mata kowa na son ƴaƴa wal qanatir al muqantara da dukiya wanda an ka tara mai yawa min adh-dhahabi ta azruf zinariya wal fiddati da azruha wal khayl al musawma da dawa kai wadanda suke masu ado wanda ake cewa wato nan kinaya ce anil mulki domin masu mulki suke son su suke mudoki kawo ko ba haka ba wal an'ami wal harsa da son dabbobi masu kudi da masu kiyo sai Allah ce zalik da kuma abin noma an gane ko zalika mata'ul hayati ad-dunya wannan duk dan jin dadin rayuwar duniya ne amma wallahi indahu husnul ma'ab ga Allah ne kikkiawo muku ma take to karatun mu anan shawa Allah ya sanya ta to sai muka samu addinai an gane ko da mazhabobi wadanda ba na addini ba
wadanda sunan dai
sai suka kawo abubuwa guda uku ne duk duniya gaba daya
uku
ne wadansu sai suka ce a taushe shawat
a taushe shawa
eh a taushe wanda Allah ya ci gasa
yanzu
kaga akwai matsala
kuma
da sun kace a taushe shawa mi suke nuyi dan adam da ran shi da lahiyar shi sai ya nisanci wannan shawa shi ce shi bai aure bai kusantar mace
sai kaga mutun gashi nan ya zama
shi to daga cikin addinan da sun ka shar'anta wannan akwai addinin kristanci a wani bangare nasa wanda ake kira le soeur de lumière su ba su aure sai dai su zamana haka
kuma an taushe shawar
eh wannan kuma banna zai kawo
na'am
tunda Allah ya sanya maka shawa ka cika koshi ka ce baka aure to ko dai a tai aiji na da boye ko sai ai luwadi shi saka ga manyan fadan su yanzu ana ta kama su da luwadi a kasashen turai fasto kamar ruwa ne ya taho lum an ka ce za a tare shi saki hanya dai zai yi
kauce zai
dole
wata hanya zai
to kaga wannan mazhaba ba ta yi ba
na'am
turawa kamar yanzu irin addinin buda da yake cewa a cutar da jiki ai kaza ai kaza wannan siyasa da suka dauka ta cutar da su saboda sun koma baya a'a duniyar da lahirar duka da Allah ne Allah ya ce ka nemi wato ita shawat Allah bai ce a sake ta gaba ɗaya ba kuma bai ce a rike ta ba tsakatsaki Allah ya ce ai to sai aka samu kuma wata mazhaba ita ko sai ta ce a'a dan adam bai da iyaka game da shawa duk abin da yake da shawa ya je gare shi
To
ba wannan kuma ba yau an ka fara ba mutanen annabi Lutu cikin alqur'ani sun bar mata har sun kai zuwa ga maza ba wai mata sun bar su gaba ɗaya bane
suna
aiki da mata amma kuma suna yin luwati kuma su suka fara wannan dan yace ata'tun alfahisha ma sabaqakum biha min ahad min alalamin shin kuna zuba alfasha wadda babu wata al'umma wadda ta gabace ku cikin wannan to sai malamai sun kace mutanen annabi Lutu an gane ko suna da banna a ko wanga zamani kuma da muke ciki turawa suna da banna wanda ta haita mutanen annabi Lutu su kuma mutanen annabi Lutu suna da ta haita turawa a ina su mutanen annabi Lutu ta fuskar sunnanta wannan abin a ce akwai shi a duniya su suka fara shi
su suka fara
su ko turawa ta sunna a sa mishi doka a ce yanzu ba wai ayi ba an halatta shi an sa mai doka kato shi armi kato bacce ta aure mace balma a kasar da bata yarda ba ba a bata taimako kuma za a bi dokokin da za a yi sai an shar'anta shi ta fuskar wato majalisu na kasashen su wannan turawa su suka fara wannan a duniya
suko
to kaga shawa to wannan mazhaba din ta cewa a ba rayuwa duk abin da take so kaga mutanen annabi Lutu sun yi wannan shekaru aru aru to balma yanzu sai zaman to wani abu ne wanda turawa suna da masana da suke goyon bayan wannan har suna da theory theory waɗanda ake karantawa idan muka koma cikin tarihin turai akwai wani bayahudi da ake kira Sigmund Freud Sigmund Freud bayahudi ne wanda asalin sa bayahudi ne dan kan an haife shi a kasar Czech kamar yadda suke cewa an gane ko wato an an haife shi a alib da 856 a mil wisan san kansis ya mutu a alib da 939 a mil 939 to wannan Sigmund Freud yana da wata theory da ya kawo ba wannan wato suna da yawa amma zan dauko ɗaya daga cikin yake cewa shi dan adam abin kamar shi wanda ya kawo wata nazariya da ake cewa abin nan neurology an gane ko wani ilimi na wanda yake kula da irin yadda ake kula da jijiyoyin dan adam da yadda za a yi ma dan adam allura ya faɗi cututtukan da suke tare da shi to sai kawo ta theory
to
shi ne yake cewa dan adam in ana son ya samu lafiya domin shi yana kula da hankalin mutane da kuma yi musu magani yace abu uku akwai le ça akwai le moi akwai le sur moi
to
yace le ça shine abin da gashi an ce sa da francais wannan this kenan wannan shine le ça sai sa mai le
to
akwai le moi ni mi nake bukata akwai le sur moi abin da sur in an ce da francais shine sama on da kenan abin da yana sama to sai yace dan adam mu danga abuwa guda uku suke jin shi le ça mutun ya gama ce yana so
to
le moi shi yana kaunarta le sur moi abinda yana sama na shine al'ada da addini to sai ina son ya nuna dukkan mutanen da ba su da lahiya a duniya matsalar su le sur moi ita ce take cin su shine wato al'ada da addini su suke hana maka kai kaza ko doka kaza ko kaza shi kuma le ça ga abu yadda yake in ka kasa samun shi baka da halin da zaka samun shi to sai ya cuta maka ce asalin cutar dan adam kenan to shi ne suke kira malamai da aka duba abin da suke so dan hadda larabci sun kawo shi abin nan Ibrahim al-Faqih ɗaya daga cikin manya-manyan profesoshi na ilmin nafsu na duniya dan kasar Misra mai so yana da littattafai da dama zai duba su ya karanta abin da yake son ya ce shi ne cewa wato dan adam bai dace a ce akwai al'adar da ta hake hana shi abin da yake so ba bai dace a ce akwai addinin da yake hana shi abin da yake so ba kana fahimta ta
shi abin da yake
kira al-inhilalul khuluqi dan adam ya zama to bai da doka to kaga musulunci bai da wannan ba
shi abin da yake nufi
musulunci bai ce shawakka ba kakkabiyata amma ya azama ka duka
ko bai ce ka yi zaka biya
rike ta baka iyawa in ka ci kuma ka sake ta gaba ɗaya zaka koma kamar dabba
in kuma ka rike ta zata izan maka wata
illa matsala ciyo in kuma ka ce ka tai ka biya ta ko ta hanyar zina ko ta wani abu musulunci bai yarda ba to kaga su a tsarin su Sigmund Freud abinda suke so idan mutun ya ga mace na son ya aura sai an ka ce a'a doka ta ƙasa koko al'ada koko addini bai yarda ba sai ce a to kun gani yanzu zai mutu da rashin lafiya shi yake sa mutum idan yana son mace bai same ta ba sai ya tace shi maholki yace kwakwalwa dole sai ta biya bukatar ta ko ta direct ko ta wadda ba ta direct ba mutum yana son shi tara da jaka sai an kace a al'ada ba ta yarda ba to ko cikin kwana na inji Sigmund Freud sai ya tara da jaka mutum yana son ya aure kariya wannan theory kin dama akwai wani littafi da Yahudawa suka rubuta protocolatul yahud yadda Yahudawa suke son su mallaki duniya wannan littafin a boye yake protocol de zionism to amma da ya bayyana a kasar Russia ina ganin cikin ajin secret ne ko wani abu na san wani ya kai gare shi ya fassara shi har aka fassara shi an ka fara fassara shi da Russianci aka fassara shi da yarurukan duniya sai suka ce ba su suka yi shi ba dama bai da suna yadda za su mallaka duniya duk wanda ya karanta shi yanzu abin da yake faruwa a duniya shine irin siyasar da Yahuda suke son sai su mallaki kowa a duniya to shi sun faɗa cewa Sigmund Freud ɗaya ne daga cikin su kuma zai tallata wato abinda ake kira shashanci da al'aura yadda matasan duniya zuwa gaba za su kai ba su ganin kima Allah ba su ganin kima addini da al'ada abinda ke burge su ita ce shawa
su
biya bukatar su ga mace mai kyau su biya bukatar su ba su girmama komai sai dai al'aurar mace sun ce sai sun cimma wannan burin su a duniya yana na cikin protocolatul yahud
haka suka
wani wannan shi na rubuce mai so shi diba cikin protocolatul yahud ko diba cikin wani littafi na malami na saudiya wanda ya zama limami a masallacin makka at-tamthil na bakr bin abdullah abu zaid yana na rubuce ba ni ne kawo wannan ba
kenan mutun yayi hankali
kenan yanzu tallafin afin nan da ake yi na batsa a internet da duniya kokarin da aka yi mace ta fito tserara kokarin da aka yi a ce homosexuality namiji shi armi namiji mace ta aure mace kaga kwanakin baya da an kai taro a kasashen turai an kawo matan shugabannin kasashen turai sai aka kawo wani katu bayan su sai aka yi mamaki sai aka ce a wannan mutumin ba farhazar aka kawo shi ba mata ce ta kasar Luxembourg wato shi shugaban kasar Luxembourg na wannan yanki shi katu na an mata kai wannan mazhaba ta Sigmund Freud yanzu gata nan tana kama turai kuma ita ce ake so a kawo kasashen mu Lesbinium. To sannan kuma ministan America na transport shi mace na namiji yana da abin nan shi na da miji
shi ya sa mace
da radda an ka dora shi kowa ya gani da discourse yace I present you my husband zan yi muku presentation miji na shi ka shi mace na kato da kwantawa da shi kaga wannan mazhaba yau ta samu cin nasara a Turai har tana son ta yi kokari ta mamaye kasashen Turai gaba daya to wannan mazhaba shine kaga alakar shawa da irin yadda suke so to in wannan ya faru ta fuskar yadda ake son a rage mu da bamu da yawa kaga yanzu an ka samu matasa sun karɗa ga akida
an huta
kaga zancen yawa yanzu ya dawo ba za mu samu cin nasara ba yanzu ya kai inda irinsu kasar Hollanda da sauran kasashe ana nan yaro in an ka haife shi ba a sa kasan da in an ka haife mutum za a samu feminine za a samu masculine namiji da mace to yanzu siyasar da suke son su kirkiro shine ba a sa feminine mace masculine ba a samu na yaro namiji sai a bar shi wai sai ya girma ya kai digital sai da ishin mace yake son ya zan ko namiji yake son ya zan
kai
Allah ya saka ka Allah ya saka ka in jama'a to wannan siyasar in tayyabu sun hunta shi yasa yanzu dubban matasan Afrika ana tabata su cikin wannan hanya tun da bamu da kuɗi sai a dauki katta sai a sai da su Turai da America sai a kai su ana luwadi da su ko da aka shekara 2 3 4 yaro ya samu kuɗi amma in ya dawo sai ya dawo da kush ko kuma tura su zo su zabi matasa suna luwadi da su a cikin wato hotel da gidajen su sai kaga yaro katu ko da aka jimawa sai ga shina kiba ko da aka jima sai a ce yanzu bai ita sai an sa mai kush kato da kush kato ka san dai yaro dai karmi an ka sa mai kush mun san dai babu matsala amma kato dan shekara 30 da kush a Afrika da ina samu wanga saboda an ruwa rake shi
jijiyoyin
sun kai inda ba su iya rike kashi ta zarce da shi kai
wannan duk yana
siyasa ce ta rage kasashen Afrika da kasashen Larabawa kuma a guji addini da al'ada a watsar da su a bi su
saboda akwai wani lokaci ana kokarin yaki da addinin
Islam kaga zabbihu abna'ahum wannan qadiyya kuma tana da qadiyya ta biyu alaƙar shi da ciki
muje
to yanzu an kai ciki kana fahimta ta
kai ciki
ai za a samu ciki to shin shi cikin dan zubda shi da kuma hukuncin shi wai tsakanin mabiyi da mabiyi mi musulunci yayi bayani
ta
ciki da ya kai kwana 42 ga dan adam
ya zama
malamai suke cewa wasu malamai sun tafi cewa ana iya zubar da ciki in an ga cewa cikin an auna zai iya zama tuwa mashbu kamar zai hito bai da wani hannu ko a karkashin ko wani abu waɗansu malamai koko in mahaifiyar za ta mutuwa in bai kai kwana 42 ba wasu malamai sun ce ana iya zubar da shi waɗansu malamai sun fassara wani hadisi na cewa sai kwana 120 tunda an ce inna ahadakum yujma'u khalqahu fi batni ummihi 40 yawman thumma yunfakh to suka ce kwana 120 amma sai aka ce a'a wani hadisi ya zo ya nuna kwana cikin kwana 40 da ake yin wannan aiki idan mutum yana so ya koma cikin littafin hay'atul i'jaz al-ilmi fi al-Qur'an wa sunnah na rabitatul al-alam al-islami majlisan malamai ta duniya wanda ke mu'amala da jami'a 120 university na duniya sun kawo wannan sun
kace
misla zalika akwai riwaya cikin sahih muslim tace fi zalika kwana 42 ciki ya zan dan adam to shin in ya zan dan adam ya halatta a taba shi ko ba a taba ba wasu malamai suka ce in an gano ko za ta mutu ko za ta samu illa ko yaro zai fito ba daidai ba ana iya tabawa wasu kace a in dai zan dan adam ayi hakuri don ba a san abinda sun ka fada ba ba a da tabbacin haka zai kasancewa tana yau suna cewa za ta mutu kuma ta haife shi lafiya kenan ka ayi aiki da abin da yake zato a bar abin da wato ka ayi aiki da abin da ba tabbas na ba a fitar da hukunci to anan qur'ani ya fitar da cewa tsakanin mabiyi da mabiyi wata 30 ake samu
wata
30 Allah subhanahu wataala a cikin suratul ahqaf yace wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra da dokar cikin dan adam da da yayi shi da haihuwa tai da yayi shi wata 30 ake samu 30 shahra wata 30 su a shekara 2 da wata 6 ashe a musulunci akwai control de naissance akwai espace de naissance control de naissance shine a rike a ce ga bakin ƴaƴan da ake son a haifa espace shine a sanya tazara to tazaran nan ana iya samun ta wata 30 kafin a haife wani wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra wata 30 wanda ya nuna cewa dan wata 6 yana izaman tuwa dan halat
na'am
ana iya samun shi domin bi domin an ce wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlayn kamilayn mace za ta shayar da danta shekara 2 to tun da shekara 2 take yi su a wata 24 to kuma an ce wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra da dauka cikin shi da yaye shi wata 30 kenan kaga an ka cire wata 24 na shekara 2 wata nawa za su yi saura wata kenan dan wata 6 da daura aure dan halatta ne
na'am
wannan musulunci ya tabbatar da shi to kenan idan an samu misali wata 30 an gane ko to sai mutun ya kara wata 6 misali kafin a samu wani ciki kaga za a samu wata 9 kenan tsakanin mabiyi da mabiyi ga wata 30 ga wata 9 za a samu wata
30 da 7
to kenan kaga wannan shine mudda wanda musulunci ya barta a lafiyance ana iya samun kenan kusan wata 39 tsakanin mabiyi da mabiyi ba wai musulunci ba ga wannan ba wa da kani musulunci wai ba ga wannan ba to wannan sai turawa suka ba wannan siyasa karfi saboda mi saboda tana da alaka da in an dauci ki za a yi mi za a haihu to wannan zai kai mu kuma zuwa ga mataki na uku siyasa ta uku karkashin wannan
cikin wannan
bayan shawa bayan abin nan sai haihuwa in an haihu za a samu
mutum
to shi ko yawan mutane yanzu yana da alaka kuma da siyasa ta duniya
kamar yaya
madalla akwai abin da suke kira dividend demographic a majalisar dinkin duniya yanzu don ana lissafin wannan an tahi an yi lissafi a majalisar dinkin duniya sai an ka buga duk wani tsari na turawa da an buga sai a ce Niger dar ne Niger dar ne Niger dar ne Niger dar ne don mu a baya ko ina kuma da gangan ake yin haka saboda kashi 99 musulmi muke gidajen giya ba su yi yawa ba gidajen karuwe ba su yi yawa ba ƴan luwaɗi ba su yi yawa ba ƴan maɗigo ba su yi yawa ba masallatai sun yawa kuna sallah kuma a tahi a ce muku
ci gaba shine dalilin
ba alaji lahi a
kan a ba wai rishin wani
ila arziki yayi muku yawa ai an ce ku ci gaba kenan za ku iya an sace arzikin ku kenan dole da a ce ku matsi a tare kuma buku ci gaba ba don saboda a yadda an ka ga dama da ku an fahimta ana nan ana bugawa ana bugawa ana bugawa ko da an ka zo an ka ce kai Niger ko ina an kare sai an ka ce kai an manta bugu da
to
sai an ka ce to shi kadai yanzu a bugawa da an tashi Niger ko ina dan ne sai an ka zo wajen aihuwa ko da an ka bada bam sai an kai wurr sai an ka ce Niger ta canje ka
ta canje
duk duniya mu hikuwa aihuwa
eh
eh
lisan turawa
eh to ni turawa sun tabbatar da wannan
mu hikuwa aihuwa
mu hikuwa aihuwa ko da an ka buga cikin Niger an ka bada bam cikin jahohin Niger sai an ka ce maradi to kaga yanzu system na hankalin su sai ya dawo ga Niger babbar reserve na ruwa na duniya wanda za a sha da na farko kasar Libya yake amma yanzu Niger yake tsakanin maradi da Zandar zai iya shayar da duniya ruwa o potable fiye da shekara 200
ruwa
babbar reserve na mai na duniya wanda ya fi na Saudiya da Kuwait a kasar Niger yake masana sun san da wannan akwai fiye da arziki kashi 60 da wani abu a kasar Niger kart tana kasar Africa du Sud turawa sun yi binciken wannan sun san da shi to sun sani sun san da wannan to yanzu ga matsalar haihuwa
ta sun yi lissafi
mun zo to yanzu wannan siyasa ya za a yi da ita shi ko yawan al'umma yana da alaka da cigabansu
yawan su
yawan al'umma yana da alaka da cigaban su ba yawan al'umma bane matsala ingantaccen ilimi samun kyakkyawar rayuwa
hasbunallahi wa ni'mal wakeel
yau ga tana tana kusan kwararren miliyar 2 Niger tana miliyan 20
wala kila tana tana 5 ma tsara ma
yawa miliyan 25 a ta yi ma dai miliyan 20 yanzu ko ku ta yi ma miliyan 20
to
China tana miliyar 2 kenan China ta lumka musu 100
so 100
amma kuma daga China ake kawo mu abinci daga China ake kawo mu kaya kaga wannan ya nuna akwai abin da an kabo karkashin wannan kasar India an san da ta ci gaba kuma tana da yawa yanzu ma an riga za ta fi China zuwa gaba kasar Pakistan tana da yawa kuma ta ci gaba to ya an kai mu da bamu kai su yawa ba bamu eno mu abincin da muke ci ina matsala take Allah subhanahu wata'ala a cikin alqur'ani mai girma ya faɗi zancan yawa na al'umma
da kuma
manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi wannan
sai mu tafi ba mu shi
algaba Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin suratul anfal yake ga ya masahaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ni'ima daga cikin ni'umin da ya musu yace wadhkuru id antum qalilun mustad'afuna fil ardh
na'am
wadhkuru kutuna id antum ku musqalilun kuna yan kadan mustad'afuna fil ardh kuna abin raunanawa a bayan kasa ashe daga cikin dalilan da suka sa akai muku wannan saboda ba ku da yawa galibi yan kadan ba su iya mallakan masu yawa zamu zo mu yi bayanin wannan akwai daga cikin siyasoshi sai in sun mallaki wasu abubuwa guda uku zamu zo mu yi bayanin su
yan kadan
ba su iya mallakan masu yawa sai in sun mallaki abubuwa guda uku
zamu zo
akwai siyasar su zamu
bata
to yanzu su ashe daga cikin abin da ke sa al'umma rauni kasancewa ta yan kadan sannan annabi shu'aib ya ga yaba mutanen sa yake cewa daga cikin nimomin da Allah musu wazkuru iz kuntum qalilan fakatharaku kutuna kuna yan kadan sai Allah sa kuka yi yawa ashe ba al'umma damar ta yi wa ɗaya ne daga cikin ni'imomin Allah duk inda Qur'ani ya ce Allah ya baka ɗa sai shi ce yayi maka baiwa yayi maka kyauta alhamdulillahi alladhi wahaba li alal kibri isma'ila wa isa wahaba ya bani kyauta sannan ya ce fa habli min ladunka waliya Allah ka bani inji zakariya rabbi habli min ladunka zuriyata tayyiba Allah kai min kyauta Allah ya faɗa a cikin suratul shura lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inasan wa yahabu liman yasha'u fuku yahabu kyauta shike basuwa ashe kyauta ce ta Allah subhanahu wa ta'ala ba nan na matsala take ba
ina ne
manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bari mu zo mai so ya koma cikin tafsiri na at-tahdid wa tanwir karkashin wannan aya wadhkuru iz kuntum qalilan fakatharakum na Muhammad Tahir bin Ashur ya kawo bayan da yadda Allah yake basu lafiya da abincin da sun kaci har su samu mani kuma har matan su zamanto basu da matsala har su haihu yayi bayan ne masu yawa babu lokacin da zamu kawo to amma anan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisi na Anas yake cewa tazawwajul walud wal walud ko auri mace al walud mai yawan haihuwa ba al walida ba Al-Walud siga ce ta mubalaga Al-Wadud mai yawan kauna malamai sun kace in mace na kaunarka ba ta haihuwa kaunar nan na iya jayuwa za a rabu in mace na haihuwa ba ta kaunarka za a rabu kenan dole sai an samu daga guda biyu
mai yawan haihuwa da mai kaunar
yawa sai faɗi daga cikin illoli yace fa inni mukathirun bikumul anbiya a yawmal qiyama zan yi tinqahu da ku a ranar tashi alqiyama gaban
annaba
shi manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisi ne wanda kuma yana cikin musnad din Imam Ahmad ba wai karo shi ne ba akwai hadisi na biyu na Ma'qil bin Yasar yana cikin sunan Abi Dawud wani mutum ne zai ce ya samu mace mai matsayi mai abin ga mai kyau mai matsayi amma kuma wannan matar ba ta haihuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ba shi amsa ba sai ki zuwa da biyu sai ki zuwa da uku abinda ake kira asbabu urudul hadith wanda malamai sun yi bincike Imam Suyuti yana da tafi akan wannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tazawwajul waludal walud ko auri mace mai yawan haihuwa kuma mai kauna fa inni mukathirun bikum al'umam zan yi tinqahu da al'ummomi da ku to nan kaga waccan riwaya sai ta ce al'anbiya'a nan kuma ta ce al'umam saboda duk annabi yana tare da al'ummarsa shi yasa ce zai tinqahu da mu ba wai kuskure an ka samu ba sannan sai faɗi wani wuri ne yawmul qiyama ba wai anan duniya ba a'a ranar tashin alqiyama to kaga ashe wannan ya nuna yawan al'umma yana daga cikin abin da ake bukata yana daga cikin abin da ake bukata ga al'umma don ka ai muku kadan to amma a misalci na duniya yau ka dauki gidan da akwai mutum biyu da gidan da akwai mutum 20 idan ana son akai hari wani gidan ne za a kai ma hari wanga a hankalci da nake son mu bada misali gidan da akwai mutum 40 60 da gidan da akwai mutum 3 wanne gidan ne an ka tashi kai ma hari da akai ma hari fabikin da take da girma tana da soja tana da likita tana da malami tana da kaza da an je wani abu ya samu zaka ga sun yuru kam sun hade ashe ta zama wata karamar al'ummarta to wannan abin ba sa son a fahimce shi da kyau shi yasa akwai wani mai teori da ba da cimo rasu mai karatu a teori na dubiya wata rana za mu lissafo su ko kuma a wani wuri dai Allah ya bani iko shine ana kiran sa Thomas Malthus wani fada ne a kasar Ingila an haife shi a 1766 ya mutu a 1834 a 1766 ya mutu a 1834 mai so shi yi bincike sai kawo wata aqida a turai a wancan lokaci Ingila ba su iya noma alkama yana da mazhaba teori ake kira Malthusianism yace Ingila ba ta iya noma alkama ya kamata a ce an rage al'ummomi
to
ya kamata a ce an rage wannan teori yanzu turai ana karantar da ita mai so yi bincike kanta
na'am
to sai ce ya kamata a rage haihuwa mutane bai da su samu yawa ba kaza 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 to sai yace kuma mutane kamar kuku ne kamar da su suke cewa kamar kuku ne idan sun ka cika ka san kuku dai ko
dan
kaza to an ka sa kaza da zakara sun ka hidiya 50
nan ni dan goyi ne
to madalla to madalla to yanzu sai ta hidiya 50 cikin kuku suna iya zama suna so su nuna duniya abincinta ba zai ishe ta ba hilin da Allah ya bamu ba zai ishe mu ba alhali Allah ya ce ya halicci kasa dan mu kuma ya ce shi zai bamu arziki to amma hanyoyin neman arzikin Allah suke to anan sai Allah subhanahu wata'ala ya magana kan wannan mas'ala don ya kamata mu kai karshen ta sai Allah subhanahu wata'ala ya ce wala taqtulu auladakum min imlaq a cikin suratu wato al-an'am kar ku kashe ƴaƴanku saboda talauci ya zo muku
inji Allah
na ana zancin kaga jahiliya kashin mutane fir'auna yayi laraba sun yi kashe ƴaƴansu mata saboda gudun talauci da kuma tsoron mace ta zo ta dauko musu magana
dauko musu magana
Allah ya faɗi wannan a cikin suratul nahl ya faɗi wannan a cikin suratul zukhruf wa idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib sannan yace a cikin suratul abinnan wa idha bushira ahadun bima daraba lirrahmani masalan a cikin suratul zukhruf almuhim da suna kashe ƴaƴa to anan ashe wannan tunani sai Allah ya ce wala taqtulu auladakum min imlaq kanku kashe ƴaƴanku dan saboda talauci ya zo muku a cikin suratul isra sai ce wala taqtulu auladakum khashyata imlaq kanku kashe ƴaƴanku dan tsoron talauci to dan a har da qur'ani mun samu min imlaqin a cikin suratul an'am a cikin isra khashyata imlaq dan tsoron talauci ashe wannan tana magana ne kan talaucin da har ya zo maka wannan kuma tana magana kan talaucin da kake tsoro akwai wanda ƴaƴan suna tare da shi shi yasa yake so ya kashe ƴaƴan saboda talaucin ya zo
wannan
kuma tunanin shi kai zai zan talaka mutum da miliyar guda amma shi na tunanin talaka zai zama sai shi dai a tsaya yanzu kaga ture ko shugaban kasa bai ci dabi ko sun shi saboda ga shi shi na da makudin kudari amma tsoron talauci gare shi sai Allah ya ce nahnu narzuqukum wa iyyahum a cikin suratul an'am a cikin suratul isra'i sai ce nahnu narzuquhum wa iyyakum ɗaya daga cikin manya-manyan malamai na tafsiri na duniya Muhammadu Al-Amin Shankiki malami ne kasar Murtaniya wanda ya ji haji Saudiya karantar da malaman Saudiya an gane ko a cikin littafin sa Al-Adb an-Namir tafsirin da yayi wanda aka yayi shi a masallacin manzo sallallahu alaihi wa sallam yace waɗanda suke tunanin a kashe ƴaƴa don tsoron min imlaqi a cikin suratul an'am saboda talauci yace kasashen musulmi da suke irin wannan hasuna so su koyi turawa yace lam yaqri asma'ahum damana rabbil alamin asiransu ta Allah da ya ce shi zai ciyar da mutane wanda yake bin hukunnan su ba garanti na Allah na ɗan kenan na biyu nahnu a cikin an'am a cikin balaga ta alqur'ani akwai wani littafi ana kiransa at-ta'birul qur'ani na ustadu doctor Fadl Samar Ra'i dan kasar Iraki an gane ko sai yace Allah ya ce a cikin suratul an'am nahnu narzuqukum mu muke arzita ku wa iyyahum da su a cikin isra'il sai ce nahnu narzuquhum mu muke arzita su wa iyyakum da ku to me ya bambanci me yasa an ka gabatar da wannan an ka jinkir ta wannan sai yace cikin suratul an'am abinda malamai sun ka ce don ba shi kade fadi wannan ba min imlaqin al'ami saboda talauci sai yace nahnu narzuqukum mu muke arzita ku ku uwayen da kuke tsoron talauci don ku kuke neman abinda za ku ba su sannan yace wa iyyahum da su a cikin suratul isra'i khashyata imlaq tsoron talaucin da zai zo sai ce to nahnu narzuquhum su din da baku zo ba da kuke yi ma tsoron talauci mu muke arzita su
wanda wasu zan ba
iyyakum da ku da kuke jin tsoron talaucin yanzu mun baku arzikin to ai mu da muke arzita ku hikma ta alqur'ani da balaga ta alqur'ani kenan wannan yana da alaka da qadiyya ta kasra yawan mutane to me yasa turawa suka labe bayan wannan ba sa son al'ummomi su yi yawa to nan ne zamu yi magana kan abubuwa a gurguje a gurguje da Allah alaji ku bari mu faɗe su
to
a gurguje da zan faɗa su yi hakuri saboda mu muna son daga yau mu kare kan waɗanda siyasoshin sai mu shiga waɗansu ta Allah su yi hakuri na farko yana da alaka da tattalin arziki
to
kasa guda tana yi mahe da kasa 10 kuɗi ita ke buga musu kuɗi idan suka yi yawa sulhu cewa za su yi shi yasa take kokarin ta kawo siyasa a bar su yadda za ta rike su
ta
kasa guda tana tsace arzikin hiye da kasa 10 tana diba yadda take so in sun kai yawa ba ta iya mallaka su sai dai ta je ta nemi wata hanya
ta
yana da alaka da tattalin arziki
na
yana da alaka da siyasa yau ingila ta yi mulkin australia australia ta sulbuce ingila ta yi mulkin america america ta sulbuce ingila ta yi mulkin china china ta sulbuce ingila ta yi mulkin pakistan pakistan ta sulbuce ta yi mulkin wani ya sulbuce ta yi mulkin wani ya sulbuce to yanzu wata kasa take son waɗannan kasashen da take mulka in sun kai yawa akwai matsala sai abu na uku kafin na karshe shine na uku yana da alaka da gudun hijira an rike arzikin su ba su samu tattalin arziki an sa su cikin bala'i yadda ba za su ijin dadin rayuwa ba su samu ingantaccen rayuwa sai matasan su suka fara gudu suna tiya suna yin hijira in sun kai hijira sai su tayi can kasashen su su samu takarda su aure ƴan kasar su su yi mata ciki ta aihu su ƙara musu yawa can gusu tsira ba kuma batura in ta gaba ki tana so babu wanda ya saka hada ta duniya saboda doka ta bata su ko ba su sun suka ce kun fara musu colonization ta fara komawa matasan ku sun fara zuwa can idan kuka ce za ku je can ku ita abin nan kun ga matsala da shi yana da alaka da gudun hijira wanda ɗaya daga cikin ministocin Italia ya faɗi yace bayyuwa ta kasa tana mai da kasa 10 wani abu abin nan tana musu kuɗi ta cigaba da colonization su kuma su zo su ɗauka ƴan gudun hijirar su su tai can kasar da ta zo ta yi colonization su wannan ya faɗi duniya ta ciya sai abu na ƙarshe wannan yana da alaka da jahilci ilimin da ake cewa babu tattalin arzikin ya shiki idan an samu tattalin arziki ingantacce ku za ku biya ilimin ku za ku biya malaman ku za ku samu yadda za ku yi to amma sai ana son a ce a ba ku da tattalin arzikin da za ku ɗaukar nauyin ku shi yasa matasan ku ba su samu ingantaccen ilimi kuma waɗanda sun ka samu ilimin mai kyau sai a ba su bruce sai a kai su can in sun kai karatu su yi aiki can ko su dawo su yi turawa aiki to wannan matsalar turawan a ba su son a gane wannan matsalar ita ce ƙarƙashin wannan problem kin to shi yasa sai suke son su yi kokari su karme ta ko ina su nuna a'a wani abu na wanda kun kasa daukar nauyin kanku wa ya kwashi arzikin da an ka kasa daukar nauyi wani na ya bada dama ga waɗanda suke daukar kuɗi su aje a turai makudan miliyoyin al'umma waɗanda za a iya cewa zaka ji wani shugaban kasa an ce ya kasa ta arziki yau wata shugaban kasa ba na so in hudu shugaban kasa a Africa abin da gare ta cikin kwanto 3 miliyard dollar ita kadai
ya ce ma
da ya shugaban kasa tana da
turawa ba ma uban ba
to yanzu turawa miliyan dollar wace kasa ce za a sasu ilimi ba zai inganta ba dan haka su turawa sun fahimci ko menene yake faruwa abba suna son su wawaitar da hankalin mutane sai su ce jahilai kuke kuma na karshe don Allah ku yi hakuri jahilci da aka cewa mutane jahilai na wai shin da wanda ya faransai da wanda ya angali an ce suna da ilimi shin makaranta dubban makarantar alqur'ani da gare mu shin cikin alƙaluban majalisar dinkin duniya an sa su mai limanci yanzu jahilina wanda ya darma armen uwarka jahilina mai yima ubanka sallah in ya mutu jahilina wanda in kan mutu kake son shi maka sallah jahilina mai karantar da al'umma addini a gane hanyar Allah jahilina to tabbas nukutar da zamu tashi akan ta wane ne jahili Allah ya faɗi ko wane ne jahili zamu zo mu yi bayanin kowane ilimi na duniya da na addini da amfanin sa tanan zamu dora daga nan in akwai rayuwa mu ci gaba da bayanin siyasoshin duniya da izinin Allah sauran tana yiwa kamar siyasa 11 ko abin da ya kama da haka
bayan wanga 10
eh kamar 11 sun kai saura mu dani sai mu dan yi resume su abin da Bature yake cewa abin da muka faɗa zaman to daidai
sun kai lamarin sauran mu dole sai na rakatar da wannan saboda ina ga dezel ne ya fara
abin da muka faɗa zaman to daidai Allah shi ba mu ladan da muka kusura Allah ya gafarta mana to
anan ne zamu dakata mu sauraron mu a cikin shirin mu na siyasan duniya shiri ne na barka da asuba wanda yake da lakanin siyasan duniya kun ji yadda malam ya kawo haske akan maganar siyasan duniya yadda ake juya duniya yadda ake murɗa duniya yadda ake cakula duniyar ma kun ji yadda dai labarin
yake
wannan kadan ne
wala ah insha Allah ka bar dai 11 ko
abin da kuma ne
yanzu dai kamar zuwa kashi 2 ko 3 karatun ya kare
yanzu muna akwai rayuwa 10 yana wala kila muna da sauran 1 ko 2 ko 3 Allah
ya barka shi sani insha Allah ta'ala
amma dai masu kallon mu da sauraron mun gode kware da aniya da kuke yi da mun sauraron kafa muna neman gafara da afuwa ga wanda
ya hakuri
ayi hakuri
sannan kuma yawa da ake zanci yanzu akwai partin da zai samu mulki babu majority
masu kallon mu da sararan mu anan ne ina ganin zamu dakata malai tsali magana
sai addu'a
sai addu'a da Allah ya kamu sati na sama
to malai to babu lahi dan haka mai neman majority dole sai ya samu mutane masu yawa kinan ku in al'umma ka bata da yawa baka da majority mulki sai duniya ta tashi baka samu mulki ba dan haka ai hatara
hasbunallahi
rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i منهم والأموات رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
ina gaishe da Hamidu na dara na bara aka sa daga wata ONG ce daga can Sagiya to muna gaishe da kai yayi mana sako anan ne zamu dakata masu kallonmu da sararmu amma da dinka fa kai ki mu da suka dafa muna da kuma malami da muka gaito ni jagore shirin nake muku fatan alheri akasance tare da talabijin duniya bisalam mu huta lafiya